abinda zan ce ma shine in ba manta ba shi gaban kasa Muhammadu Buhari ya je kusan tsakanin Gombe zuwa Bauchi inda muke kira Kolmani ya je aka fara aikin tournament sannan ba manta ba wannan kuma insha Allah daga duka alaman da muke gani insha Allah wannan tana nan kuma nan ba da dadewa ba za mu fito mu fadi adadin shi da sauransu amma yanzu haka ba zan iya ma wannan zancen ba na biyu samar da mai ba wai kuɗi da arewa kaɗai ba ne shi kara kasa yawan mai shi albarkacin mai shi ne alheri ga dukanmu kuma aikin da muke yanayin bidiyo yanzu shi ne duk wuraren da da ba neman za mu je mu nemi da arewan ne da kuma akwai wasu wurare ma kuɗin da da ba a zuwa shi ma za mu je mu nemi amma ina tabbatar maka cewa akwai albarkacin mai a kasan nan musamman ma a wuraren da muke aiki yanzu.
To ana iya cewa kenan al'umman Najeriya kuma karkashin wannan jagoranci naka su fara tunanin albarkatun mai ko kuma a ce shi man ma da ake ganin cewar yana da tsada talakawa suna kuka cewar ba za su iya siyan mai ba saboda litan mai ta yi tsada akwai wani shiri da kuke da shi don kawo sassauci ko mai yayi sauki a kasar Najeriya?
Tsadan mai a duniya kasuwan duniya ta fi man nan kamar da kowa sani kurkaitin na a kasuwan duniya ta fi shi kuma farashin nan yana tafe da lokacin da aka same shi da kuma halin da ta ciki a duniya sai da kadin lokacin da ka ga yanzan mun kudin a duniya hakan nan a kasashe na kasu amma kuma da iko Allah da kuma dacewa da muka yi da shugaban Muhammadu Buhari har yanzu kowa sai cewa muna sai da mai 144 a Najeriya sai da ka ba duk duniya da ta samu wannan rahoto sai da kowa ba mu da niyya yanzu haka ne kawo maganan cewa don tashin mai a kasashen duniya wadda ta biyan na abu da muke
kasancewar wannan ma'aikata taka ta matatar mai ta yi kaurin suna wajen ayyuka da suka karya dokokin kasa wajen sace-sace ko kuma wajen yin wa'ansu abubuwa da ba su dace ba a gwamnatocin da suka gabata akwai wani tsari da kake da shi don ganin cewar duk wani wanda ya karya dokar kasa za a hukunta shi ko wane ne shi?
Ai dama babu da wannan matsalan abin da yake faruwa shine mutane na farko akwai yan sharri wanda ba su ma fahimci yadda hakokin manna a cikin su ba a kasan saboda ga wasu abubuwan da ke karanta a jarida mafi yawan su ba gaskiya ba ne kuma da yake mu kamfani ne ba za mu tsaya muna gardama da mutane a kan abin da suka buga a jarida ba sai da kuma kan su ne ke cewa musu gaskiya ta fito wata rana amma abu muhimmin da za mu yi shine mu yadda cewa akwai rashin fahimta abubuwan da muke yi saboda haka za mu yi iya kokarin mu tabbatar cewa an kasa sun san ayyukan da muke yi mu bayyana mutane ga abin da muke kuma ga yadda ake yin shi insha Allah kuma ina ke an san ta da kwazo akan wannan kuma duk wanda ka same shi da laifi kamar yadda ake a sauran kasa insha Allah mun ka samu masu laifi ka samu za ka yi hukunci amma Allah tabbatar maka cewa mafi yawan abubuwan da suke ake ji a jaridar na kariya ke mana kuma shari'a ce mana.
To ai idan a duba baya za a ga cewar ai akwai lokacin da aka yi rigima da ita tsohuwar ministan mai wanda aka ce akwai kuɗaɗe da ta ɗauka daga wannan ma'aikata ko kuma aka ce akwai kuɗaɗe da ma'aikatar ya kamata ta kai su asusun bankin tarayya na CBN wanda ba a sasa a wannan asusun ba wannan ya zama na shi ma ba gaskiya ba ne?
Ai ka tuna Senate Tai Committee a kai kuma aka bincika kuma aka tabbatar cewa wannan kudaden da aka faɗa nan ba aka yi ba kuma aka kirawo masu auditors wanda sanan ne a duniya ne wannan bincike kuma suka tabbatar cewa wannan magana da aka yi wancan lokacin ba aka yi ba.